daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu saurare barka da warhaka, da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau biyu ga watan Yuli na shekarar 2021, filin namu na nishadin fina-finai ne.
Saurari muna tafi da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta samu zantawa da mai bada umarnin fim din nan na dadin kowa da ya samu karbuwa a jihohin arewacin Najeriya.
Ta kuma tuntubi producer na fim din Aisha da ake sa ran zai fito a Netflix domin jan hankalin masu saurare.
Za kuma mu ziyarci filin mu na kwalama.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da ɓacin lokaci ba, za mu leƙa jihar Kano wajen wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, inda ta yi hira da mai ba da umarnin fim ɗin daɗin kowa.
To, shirinmu na yau da gobe mun karɓi baƙuncin
Balarabin Murtala Muhammad Baharu.
Kuma mun iske ka kuna tsaka da shirya fim ɗin daɗin kowa, ana zango na nawa?
Yanzu za a iya cewa zango na uku kenan, kuma ni na fara ne daga kashi na 79 zuwa kuma yanda Allah ya yi.
Har yanzu dai ana ci gaba da wasa farin girki ne?
A cikin wasa farin girkin ake.
To yanzu a wannan zango na uku da kuke ta aikinsa a yanzu, yaushe ne za a fara haska shi?
Ranar 26 ga wannan watan na Yuni da muke ciki, wato ranar Asabar kenan.
Me masu kallo za su tsammaci gani a wannan shiri?
Kamar yanda da shirin yake da wani take na sabon salo, to yanzu ba za a ga kamar wani abu wanda yake sabo a ciki. Shine ne yanayin yanda ake daukar aikin da kuma yanda aka sassarkafa labarkan, sannan da sababbin fuskokin da aka sako domin isar da sako yanda mutane za su kalla su kuma gamsu cewar labarukan da suke faruwa a cikin al'umma ne kuma wanda ya shafe su.
To a wancan an tsaya a inda Adama tana da ciki, ya dai tsarkaki ya kalakala ga kidnapping din da aka yi. A wannan karan ya za a kare shi, Adama za ta haife dan cikin magajin malam ko kuwa?
To mu ma din dai gashi muna aikin, saboda haka da mu da masu kallo dukan mu sai mu ce su jira su ga
an tilla mana dan kadan ba.
Abin da zan iya cewa shine a matsayina na mai ba da umarnin shirin na daɗin kowa a yanzu, shine kusan dukkanin jaruman da aka saba gani din suna nan, illa dai sun ƙara himma wajen tabbatar da cewar sun isar da sakon da aka dora musu a wajen aiwatarwa. Kuma na tabbata mutane in sun gani za su gamsu da cewar din a yanzu an zo da wani abu da wataƙila za a ce za a san sami bambanci wajen aiki da isar da sako da kuma takarwa in Allah ya yarda.
Misali bambancin kamar na me?
Su ne daga jarumawan yanda suke takarwar, za a ga abubuwan su za su ƙara zama zuwa gaske, babu shiririta a ciki, babu shirme, babu irin abin da ake cewa overacting da turanci. Sannan dangane da aikin za a ga cewa an hada kai yanzu in Allah ya yarda da hoto da sauti da yanayin dauka da kusan dukkan wasu abubuwa da mai kallo zai gani ya korafi insha Allah ba za mu ce babu kuskure ba amma in Allah ya yarda kurakuran za su takaita kwarai da gaske.
A dai akan dan samu overacting din ne kamar yadda ka faɗa.
E kin san akwai masu kallo sukan kallo na ba su ce kai wannan abin ai bai yi kamar da gaske ba ko ba ai shi daidai ba ko kuma wannan abin ai an wuce makadi da rawa. To duk irin waɗannan abubuwan ai ana tattara bayani daga su masu kallon domin don su ake yi. Duk abin da mai kallo ya ce yayi masa shine mai kyau. Duk abin da mai kallo ya ce bai masa ba shine mara kyau.
To ka saba shirya fina-finai. Irin fina-finan da kake shirya a baya da wanda kake a yanzu menene sabo me ya bambanta wanda ka saba yadda da yanzu?
To gaskiya kamar da kika ce ni mai bada umarni ne na fina-finai tunda na bada umarnin fina-finai waɗanda ake ce musu sili ɗaya kwale wato feature films sun kai 11. Sannan na zo na yi series a baya na Bilkisu wanda har yanzu yana kan gabar fitowa Allah bai sa ya fito wannan marigayi Umar Sai Kirmada. Sannan na yi mataimakin darakta na ɗaya a kwana 90 tun daga zango na uku na hudu har zuwa na biyar. To yanzu kuma Allah ya kawo ni kan daɗin kowa. To babban ƙalubalen shine a ce maka ana so gudunmuwar da ka bayar a baya an ga wadda take muhimmiya ce ta ba da wata gudunmuwa na wajen kyautata wani abu. Sannan a zo a ce da Allah ka dawo ko kuma a ce muna so ka zo ka karɓi wannan aikin domin shi ma masu kallo su gani su gamsu cewar wasu 'yan kurakurai ko kuma a ƙara inganta yanayin daukarsa da aikin. To kin ga wannan babban kalubale ne, don haka wannan wani abu ne sabo. Sannan kusan dukkan jaruman da suke ciki kalilan ne daga ciki waɗanda muka taɓa yin aiki da su kafin dadin kowar. Bamu taɓa yin aiki da su ba amma mun san juna, kin san yadda industry din tamu ta kanewa take. Yawwa mun san juna kuma muna mu'amala ta mutunci da girmamawa, kuma ina jin dadin yadda nake aiki da su dukkanin su, kowannen su yana girmama ni. Hasali ma ba a iya kiran suna na ko director ma wani lokaci akan ji nauyin fada. To kin ga wannan wani abu ne da zai sa insha Allah a samu nasara kwarai da gaske.
Banda wannan kalubale da ka faɗa, shin wani kalubale akan riska da ka fara wannan aiki?
To kalubalen da na riska shine ni gaskiya da ba ma na kallon shirin. To amma da nazo irin wuraren da ake zuwa daukar fina-finan, wurare ne da ake gansu guri ne na gaske, kamar a unguwar kawo ne aka fi daukar shirin nan, kuma duk wanda ya san kawo ya san guri ne da yake da matsi. To shi kuma film a lokacin da kake da bada umarni duk gurin da yake matsatsi ne, to kalubale ne kake da kai bada umarni wajen yawo da kyamarori da kuma samun salo na daukan hoton da zai burge mai kallo. Saboda haka wannan babban kalubale ne wanda kuma insha Allah a hankali shi ma wannan mutane za su ga canji. To kalubalen ba za a ce babu ba. Da akwai.
To a bayyana amana.
To kadan daga ciki shine dai na cewar yanda za a canja aikin daga wani abu da ake ganin da ana dan matsa hannu, ana dan maleji abin da ake cewa maleji, zuwa a fadada shi a yi shi yanda kowa zai gani ya ga.
Yanzu an fadada hannu?
Kwarai kuwa.
To idan ka ce fadada hannu wajen sakan kuɗi, wajen aiki da sauransu kenan.
Wajen dukkan wani abu ma da ya shafi harkar gudanar da film, dan shi film haka yake. Duk inda ka kai da sakan masa kuɗi ko da kokarin samar da abin da yake bukata, sai ka zo ka ga yana bukatar abin da baka tanada ba.
To me yasa ake yin a matsatsan waje?
Eh, saboda a nuna rayuwar yanda mutanen suke. Ai real rayuwar gasken aka zo aka dauka. Ina jin ma labarin ba a rubuta shi ba, sai da aka zo aka gama abin da ake cewa observing, aka yi research, aka zo aka kalli ita unguwar kawan gaba daya da yanayin yadda mutanen unguwa suke zamantakewarsu. Domin in sun gani, kowane bahaushe in ya gani ya yadda cewar wannan labarin hakika, in an ce masa unguwar kawa ke dauka ya yadda cewar a unguwar kawan ne.
To wannan film ne mai
dogon zango.
Shin sai da ka zo ka tarar da an gama rubuta labarin koko kuna tafiya ne ana rubuta labari?
An gama rubuta abin da za a iya cewa kusan zango na farko na wannan da za mu yi gaba ba. To gaba ta farko mai dauke da kashi guda 13. Sannan kuma ana ci gaba. Sannan kuma ba dan ma kadan azabrai ba, sai in ce a yanzu su Arewa 24 da suke gabatar da shirin sun shirya gabatar da shi nan gaba zuwa daga nan har zuwa shekara biyu masu zuwa idan Allah ya ba mu rai.
Kenan har yanzu da sauran labari?
Kwarai da gaske. Ai yanzu ma aka farawa safarin girki.
Tunda an ce wa safarin girki. To mafi yawa sukan ce masu kallo sukan yi korafin cewa misali idan an zo a wani zango in aka fara nuna mutane ɗaya an dinga nuna kenan, me yasa ake yin haka?
To shi sako idan ya zo, in kana so a cikin shiri na film kana so ka isar da sako, to kakan nemi waɗanda suka fi dacewa da zaren wannan sakon da za ka isar ne, sai ka ba su damar jarraga man zaren. Domin idan ka shigo da waɗanda misali sako ne ake so a nuna mai yiwa kai ilimi sai ka je ka dauko misali shi kamar akan kansa kace shi zai sama da sakon ilimi kaga ba kai daidai ba amma idan ka dauko kamar Raliya matashiya ce mace sai ka dauko ta ko ka dauko Mubarak ka saka kinga ka aje ƙwarya a daidai gurbinta sai kace kuma matsala ce ta aure ta zamantakewa ta rigimar aure kishi sai kace bari kaje ka dauko budura kaga ba kai daidai ba to saboda haka shi din yanda sako yazo ko yanda labari yazo mutaren da suka fi dacewa da wannan labarin su ake assasa ma tafiyar da shi
to a ciki za mu koma cikin labarin yanzu akwai sakon almajirci akwai sakon garkuwa da mutane da ake da sauransu akai za a dora ko kuma an fito da wani sabon sako
kamar yanda kika sani misali za mu bada misali ba wai fata muke ba kafin zuwan Boko Haram akwai matsalar ƴan Niger Delta da aka tashi aka koma Boko Haram da aka zo yanzu sai Boko Haram ta fara kwanja sai kuma aka dawo ƴan fashin daji sai aka dawo to haka saboda haka duk inda
kana nufin a wannan zango zamu ga ƴan fashin daji ne ko kuwa garkuwan za a ci gaba
duk abin da ya kama na dangane da yanda yanayin labarin yazo mutane za su gani
amma abin da
yasa
ɗan lasa musu zuma
wani abu da mutane za su gane shine akasari bisa tsari ko kuma bisa bayanai da aka tabbatar shine mafi yawancin masu yin fashin daji da garkuwa da mutane wasu mutane da an san kabilar da suka fi yin sa saboda haka an dauko wanda ga cikin irin wadancan ya fado cikin labarin yanzu da ake yi domin a nuna mutane an ci gaba da labarin sannan an tabo wani bangare ma da mutane ba za su taba tunani ba saboda garin dadin ko wannan yana da iyaka yana da kauyuka yana da gonaki yana da manoma yana da kuma makiyaya ma a kusa da shi to kin ga duk waɗannan abubuwan da za a tabo rayuwarsu ne su shigo misali in ka ce a Kano kake sai ka ce kasuwanci idan ka gama Kano baka nuna manoma ba baka yi wa Kano adalci to dan haka wannan mutane za su gano cewa dukkan wani bangare na rayuwarsu labarin dadin kowa a wannan gabar ya tabo ko kuma zai tabo
menene abun ban sha'awa daga fara wannan
shi ɗaya daga cikin abin da ya fi burge ni shine biyayya da kuma gane abin da nake bukatar su jaruma da ma'aikatan fim din sai wato hadin kansu wannan abin ya burge ni matuƙa domin ban zata amma ko dai biyu uku za su iya gane me nake bukata ba amma cikin mako na farko cikin yarda Allah da kuma jagorancin Ubangiji sai zaman gaba ɗaya mun fahimci kanmu za a yi raha a yi dariya da komai da komai dan yanzu haka ma ina jin Hajiza Kabara ai ta waje na ci
to kana da burin ka ce ila wasan zai kai nan da shekara biyu shin akwai yiwuwar kai zaka ta kula da shirin har nan da shekara biyu ko
ba yadda umarnin kin sani ba ma'aikacin dindindin bane na Arewa 24 an dauko ne kamar a tsarin kontraki to wannan ya danganta ga yanda muka tafiyar da aiki na da kuma yanda su suka gamsu da aiki na da kuma yanda al'umma gari suka gamsu da aiki na da kuma nima yanda na gamsu da aikin
magana ta ƙarshe ne zaka ce wa masoya
kullun su ci gaba taya mu da addu'a akan Ubangiji Allah ya ba mu ikon yin daidai kuskure kuma Allah kada ya ba mu ikon yi sannan su ci gaba da yi mana ko kuma ba mu shawarwarin da za su ci gaba da inganta aikin mu da dukkan abin da ya shafi harkar fim gaba daya
nagode
nima nagode
YouTube da ka shata ai wannan kan sabon salo shi mai farin jini a duniya wanda zan filo da don kowa da shata riwa yayyawa
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe wakar dadin kowa kenan na tashar Arewa 24
Yanzu kuma sai hira akan fim din Aisha. Fim din Aisha ya tabo muhimmin abin da ke neman zama ruwan dare a cikin al'umma wato fiade.
Akan haka ne Baraka ta tattauna da waɗanda suka hada fim din Aisha da za su gabatar mana da kansu domin jin abin da fim din ya kunsa.
To shirin mu na yau da gobe a yau mun samu bakoncin director da kuma producer na fim din Aisha. Fim din Aisha fim ne da ya duba kan fiade. Da kuma matsalolin da ke tattare da fiyaɗe fim ne da ba a taɓa yin irinsa ba kamar yadda masu fim ɗin suka bayyana mana an kashe kimanin naira miliyan 20 kuma an yi amfani da kayan ayyuka masu inganci wanda suke fata fim ɗin zai fito a Netflix ku biyo mu domin jin yadda hirar mu ta kasance da shi producer da kuma shi director na wannan fim Aisha
Sunana Abubakar Bashir Abdulkarim, wanda aka fi sani da Abubakar Bashir Shadda, kuma ni ne producer na wannan film sunan Aisha, kuma labarin sunan Mali nake kire shi.
Kai ka rubuta ko ko?
A ba ni rubuta ba ni nake kire labarin, sannan kuma ni na shirye film din.
Me ji hankalinka ka dauki wannan mukalla ta fiade?
Eh to abin da yake faruwa shine wannan shine film da fiade da ne na biyu. A wancan film din fiade na yi shi amma irin akwai abubuwa da yawa da ban nuna ba. To sai na ce to bari na bude da abun, bari na fada da abun, bari na kara bunkasa abun. Ta yanayin yadda ba wa iya mutanen da suke Najeriya ba, mutanen da suke duniya za su kalla. Wannan film din mun yi targeting din shi ba wa iya sinima Kano za mu na ba, muna targeting Netflix ne. To shi yasa kika ga yanayin da kika ga aikin yanayin ma'aikatan da kuma yanayin ta kanta camera da kuma equipment da yake amfani da su wajen aikin.
Idan ka ce Netflix kana nufin duniya kowa za
su so sai abin da nake so kenan, so nake duniya ta ga wani abu daga bangaren mu ma Hausawa. Kaga wace gudunmawa za mu bada saboda hana fyaɗe da kuma irin hukuncin da ya kamata a yanke masu aikata irin wannan mummunar ɗabi'a.
An zuba kuɗi kenan a wannan film?
Ba na wasa ba.
Kamar nawa aka zuba?
Akalla miliyan 20.
Miliyan 20. Ka ce kayi na farko shi film ɗin na fiyaɗen na farko da kai ya sunansa?
Sunan shi Hawakulu.
Hawakulu. To shi kuma menene da baka saka a wancan film ɗin, baka ke so ka saka?
Shi ne abin da nake so jama'a su zuba ido su kalla su gani. In ya kamata a gani daga yanayin kayan aikin, daga yanayin labarin, daga yanayin jama'ar da aka saka a ciki. Kai ka san ba da wasa.
Waɗanne yanayin jama'a aka saka?
An sa jarumai fiye da na wancan shi Hawakulun da nake magana akai. Da kuma yanayin labarin ba ma ɗaya ba ne ba. Gaskiya. To abin da ya bambanta su shine yanayin binciken da aka yi. Wannan labarin bayan kirkire shi an zauna da kowane fanni, ma'ana idan akwai bangaren asibiti a cikin film din, to an yi kokari an zauna da waɗannan mutanen waɗanda suke da kwarewa a ta wannan bangaren. Idan bangare ne na bincike shi ma an yi amfani da waɗanda kwararru a wannan fagen. Idan bangare ne na shari'a duk komai da komai an nemi kwararru a bangaren wannan fagen.
Ma'ana ana son a nuna mana kamar a zahirance ba wai
kawai tunani bane ko wani abu ba. Yau ba wani kauri da za a yi mai kallo, an sai an yi bincike an yi komai. Kamar yanzu da kika zo a asibiti kika zo, amma kin ga wadda take yawwa, kin ga wadda take da in charge of abun, gashi nan tana aiki haka. To wannan shi ne.
To yanzu misali kan tunda na cika ce film ɗin kana so ya shiga Netflix, yawanci Turawa idan za su yi film ɗin, idan an yi rev za a nuno ko dai ba a nuno tsare ce ba, za a nuno an yi bincike spam da sauransu, gaske ne? Shin wannan ma za a ga haka?
Duk za a gani insha Allah.
Ta aka
mun
kana
mana
kana
mana koro ne. Eh za a ba za a yi koro, ba za ku gani. Da abin da masu kallo suke buƙata in Allah ya za su gani a ciki.
To me abin ban sha'awa a wannan?
Eh abin ban sha'awa shine yanayin yadda ake daukar shirin. Ni kaina abin yana burge ni, duk da ina dan shan kauta, amma dai dole haka nake hakuri dai. Shi sai aiki aka ce za a aiki irin wannan, zaka kamar aiki ba tafiya baya sauri. To amma dole sai an yi hakuri da wani abu ake so a nuna mutane, wani sako ne ake so a isar mutane su gani duniya su karba.
Mutum ɗaya ne ya zuba kuɗin ko ku haɗa ka ne?
Gaskiya mutum ɗaya ne ya zuba kuɗin, shine Dauda Adam Abdullahi Kawutu Rana.
Kuma ana san ran. Ya za ku yi da 'yan downloading?
A wannan ba ai ba na wannan layin ma 'yan downloading ɗin ne gaba ɗaya. Ba a wannan layin ne ke ba, ko tuna bi na waɗanda na fasa saki, waɗanda nake saki a kasuwa. Misali waɗanda nake saki a sinima ba sa zuwa wajen in downloading, sai yanzu ne nake so in dawo da tsarin da zan fara ba in downloading film.
Wannan duk yanda za a yi a sace shi, misali ai dole sai ya fita a sinima, idan ya fita a Netflix zai fita a sinima. Kun ɗauki matakan daƙewa kar a fitar da shi?
In Allah ya daba za a fitar da shi ba. Insha Allah.
Mako nawa za a ɗauka ko wata nawa aka ɗauka za a ɗauka?
Aƙalla wata ɗaya. Ana shirye film din.
Sacewa kuma har ya fito ga al'umma kuma fa.
Aƙalla zai kai wata kamar biyar haka.
Wata biyar.
Ko shida.
Kenan ba yanzu za a sa ran ganin wannan?
Ba yanzu ba, saboda sai an tsaya an yi, bayan mun gama aiki akwai post production da ake, shi kansa sai an tsaya an bi tsarin duk abubuwan da ya kamata a ce an yi.
To ka yi zancen kayan aiki duk waɗanne irin kyamarori ne, ba irin waɗanda ka saba ba ne?
Muna shooting wani film da red camera ne. Right, ita kuma red ina jin kusan wanda zan iya cewa shi ne Hausa film na farko ma da aka yi amfani da ita.
A duk fina-finan da ake na Hausa ba a taɓa amfani da red ba?
A taɓa amfani da red ba, sai wannan karin, wannan shi ne lokaci na farko.
To kamar nawa kuka hayi ita wannan kyamara?
Kuɗaɗe da yawa ma ƙudai.
To an faɗa mana wannan?
A maƙudan kuɗi ne, kar ki damu. Ba iya red ba ne ba, fitilu da komai. Ana gaya miki aƙalla sai an yi wata ɗaya ana ɗaukar aiki.
To me tsammacinka?
Nasara.
Da me kuma?
Da sa'a insha Allah.
Kuma a bayan mu labarin wannan film Aisha.
Salamu alaikum, ni sunana Hafiz Bello, ni ne darakta wannan film Aisha. wannan film na Aisha mun gode shi da wani irin sabon yanayin film ne wanda ma kashi ana yi normally yana kallon yanda rayuwa take zaki ga da ku irin mata haka zaki gan su haka cikin mutane muna suna ganin sakamun mutanen banza ne amma duk insa in kaji ka rabu ku zuwa ga ba mutanen banza bane ku har samu isarin ta bace ta shiga cikin wata irin banza rayuwa har samu dalili haka cike mutuwa
in ya faru har ta shiga
harkar shaye-shaye haka da harkar irin sai a samu su wani rafin nata amma ita ba shaye-shaye jigiro kuma irin tana shiga cikin mutane masu irin wannan ɗabi'ar
abokanta su ne mutanen
basu da'a amma ita kuma da'a to irin wannan abubuwan ka je kai aboki da masu mara da'a to inda za ka fara samu sai a rafin ɗinta to amma bayan rafin nata sai kuma ai ta rigima amma ta rigima shi babanta irin tsohon dan fansho ne ya ki yadda da abin da ya faru da Esther judgment din kai Esther shi bai yadda ba sai ya kara dauka kara to in ya kara dauka kara sai ta kara sai ta kotu to yanda aka ta kotu kuma sai ka rance kuma karar abin da yake faruwa tsakanin ita Aisha bayan ta mutu to
tana mutuwa
eh uban yarinyar da ko kuma shi wani lawyer wani son da shi da Esther shi sani shike kare wanda ake zargi da rafin shi kuma uban yarinyar ita yarinyar take kuma kare mutanen da suke abin to inda labarin film yake haka ake ta court drama din
buke court drama farko kan ce shi wannan film ya bambanta da sauran fina-finai da ake
me yasa ya bambanta ne bambanta da sauran fina-finai yake irin yanda muke daukar film din da irin equipment da ta amfani da shi da irin gudunmu da komai na film mun kokari mun samu
na gaske
eh shi
kamar yanda aka saba a dan samu wasu
kurakurai yawa sai ya ko ta yi sauti to dole ne mun yi kokari an samu abubuwa na gaske insha Allah
kuma idan hankalin ku da wannan labari tunda ana yawan samun matsaloli na fyaɗe
to kisan ai yanzu Allah misali yanzu in kina body wajen kisa da ake zuwa wannan matsalolin ya fi kowane matsala da kisa ba mu abuna mu al'umar ko ba gaskiya ba to shine muke so mu ganga wani fadan ya zuwa ne by mistake wani kuma ana yin shi ne intentionally
to wannan film da ko dauka shin ne menene wani sako kuke son ku isar masu fadi ana kwata musu yanci ko ba kwata musu yanci ko menene sakon
gudanar ana kwatar yanci wanda suka yi fadi aibin da ake zargi sai fadin wajen mutum biyar ne kuma a cikin mutum ɗaya yake fada to kage to irin wannan abin da aka zago da ku irin wanda azalza ta hukansa da kuma za ka ga lafiya ba abin da ya shafe shi ko abin da ya shafe shi ya hukansa
shi to shi wannan labarin na azal ne ko ku daman ya saba ne kasan wata shi wannan film din
ta shi bai saba ba kurin tsuntsu shi ma haukansa
mafi yawa za ka ga idan ana samun kisa tsirin fyaɗe ko iyaye ko iyaye ko al'umma sai waɗanda aka yi wasu ƙiƙai ƙara
ya taɓa wani mashi ai uban yarinyar ne shi bai da ba sai da ke ƙara abu
kamar mako nawa ko wata nawa aka ɗauka
ai wannan mun ɗauki wajen wata biyar muna shirye-shirye wannan fim ɗin
wata
biyar eh ana ta shiri ya za a yi shooting din
to da aka fara
yanzu
da fara shooting da kuma
a kammala
za ku
dauki kamar
wata nawa
yanzu gaba da komai yanzu wata gobe
jihar Kaduna wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin bayanin abin da ta hado mana a shirinmu na kwalama na wannan satin.
Wayo Allah tu
ni
Mai sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a filinmu na girke-girke wato filin kwalama inda muke gabatar muku da girke-girke a kala daban-daban daga yarurruka ko kuma bangare daban-daban na Najeriya. A wannan karan muna tare ne da Malama Asma'u wanda za ta gabatar mana da wani shiri na makwalashe wanda za a yi a tandi baki. Malama Asma'u, na ji kaman kina cewa abin wai ka fitsire ke.
Akwai abin da ya fitsire ku wani?
Akwai bada.
To, ba saurare suna sauraren ki.
Shi tsire kin gani sai kin shirya mishi kuma sai kin je kin sawo shi.
A kwarai mai an ji ku ba. Kin
gani yanzu duk yanda kike so ki ci tsiren nan wani lokaci ba dai kaman mu Hausawa. Yanzu sai a ganki a gaban mai tukuba tsire. Ke za ki iya zuwa tukuba tsire
da wuya.
To shi yasa aka ce mu wannan ka fitsire tun da dake ba za ki je gaban mai tukuba tsire ki je ki tsaya ki ce a baki. Tsire a al'adar mu ta Hausawa. To kuma in shi kika ce ya so miki sai fai kida a lokacin da kike bukatar nan ba shi da shi ko kuma yanzu ya ji ya koma ko akwai wanda baya so ya gani a wurin masu tsiren nan kin gane ko duk da wani abu dai zai iya giftawa wanda ba za a so tsiren nan ba ke kuma gashi kina so kici tsire. To akwai dabara da zaki yi ta mutamata in kina da namanki sai ki dago namanki sai ki zauna sai ki rarrabe shi
wato in yi shi bai fadi
tsoka
kamar da kamar tsire suna yi
yawa tsoka zaki yayyanke take yayyanke ta ya Allah naman rago ne ko naman sa ko wanne kika samu zaki yi amfani sai ki zauna ki rabe da naman
to adame da me muke bukata da idan za a yi wannan
yawa to shi kina bukatar shi naman sannan kina bukatar dan alwar albasa ki wanda zaki tana na naman ki da shi sannan kina bukatar kuli kina bukatar sinadarin dandano sannan kina bukatar kayan dandano kamar su citta da sauransu
babu atarin gudun su tasai
a babu su
to
sai dai kina bukatar dan yaji dai haka wanda zaki sa ba wai zaki zan bada shi bane inda har zaki ji shi
iya dai yanda kake da bukata
iya dai yanda kike bukata
to mu je zuwa ya ake wannan tsire
to idan kika zauna kika rarre da naman ki to sai ki nemi frying pan
wato abin suya kaman kasko
eh kaman kasko sai ki jera naman ki a ciki
wato kaskon mai fadi ke
fadi kamar dai wanda dai muke so ya kwai da sauransu to sai ki zauna sai ki dan jera naman ki akai sai ki yayyanka albasarki sai ki zuba a ciki ki kawo kayan dandanan ki su citta ki su abinda kike so ki sa da dan gishiri sai ki zuba ki kawo ruwa madaidaici wanda kika san zai dafa miki naman nan ya dahu
to zai dan hau kan shi kenan
eh ya hau kan shi sai ki dan zuba sai ki kawo marfin tukunya sai ki rufe tukunyan nan
to
idan kika rufe tukunyan nan sai ki batta ki bata kaman minti 20 sai ki zo ki duba ki ga ruwan ya shanye in bai shanye ba sai ki kara juya naman wanda yake sama ki juya shi kasa wanda
yake to a canza bangare kaman waina
yawa ki canza bangare sai ki kara rufe shi har sai wannan ruwan naman nan da kika samu naman nan ya shanye tas to idan ya shanye zaki ga naman ki ya fara kaman yana soyuwa saboda akwai mai da yake jikin
yana fitowa
to kuma idan kika yi katari naman ba me mai bane sai ki dan diga mishi dan bangyada sai ki dan diga mishi dan bangyada sai ki sa shi yana dan soyuwa soyuwa haka sannan sai ki je ki samu dan kulinki sai ki dauko kulinki da kakkenki da kakke ne dama wannan in kin riga kin daka kulinki kin aji
kin hada mishi komai a ciki
kin hada mishi komai a ciki
kamar da me za hada
zaki hada dan sinadarin dandanan nan da nace miki da yaji shi ne kawai abinda zaki hada shi abinda kulin nan yake bukata yana bukatar kawai sinadarin dandano ne kawai sai dan ruwa sai yaji sai ki gauraye kulin nan ki dane shi da
o in sa mishi ruwa in kwakwaba
ki sa ruwa sai ki dame shi yayi sai ki bi naman nan kina zuba miski kina shafawa a kowane gefe
kina daddabawa
kina daddaba kina dan daddanna shi kina dan da to ai kanshin da zai cika gidan
wannan ba a magana
ba yaro ne duk wanda ya shigo gidan ma zai ce me ai
gaskiya dan makota ma sai sun
wala yanzu zaki ji kanshi ne kawai zai yi kina yi kina dan juyawa in kika tsoma shi a ciki kika tsotsoma kika tsufa sai ki ajiye a gefe daya ki tsoma ki ajiye a gefe daya ki rika daukowa daya bayan daya kina sa shi a wutar nan a cikin wannan kwanan faranfanan nan da kika yi
abin da
so yawa to da shi zaki rika daukowa daya bayan daya
ana kashe shi ana
kina ajiwa a gefe ɗaya kina yayyankawa kuma saboda in yara wanda yazo sai ki
dauki
wanda yazo ki dauki guda ɗaya ki bashi idan baki yayyanka ba aka sunci ku shi guda ɗaya zaki
an gama da kai mai aiki in sauraro wannan abu akwai sauki kuma na tabbatar za a samu jin dadi a tattare da shi sai in ce a gwada a bamu labari kuna iya samun mu a ta zauren mu domin jin ra'ayinku a game da wannan girki
jama'a abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shirye yau da gobe na wannan sati don haka anan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan Washington DC nake sallama